أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. na litinin wanda ya dace da 24 ko da 5 ga watan 2 25 ne? to 25 ga watan 2 watan safar a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 5 shekara ta 2005 ga watan 6 kai shekara ta 6 ga watan 5 to shirya ga watan 5 a wannan shekara ta 2002 miladiya. Don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wannan kuma shine darasi na 105. Za mu tashi babu haddi sharibi wa bayanil muskiri. Babu haddi sharibi wa bayanil muskir, wato babin da yake magana dangane da haddin mashayi, wa bayanil muskir da bayanin abin da ke sa maye. Wato mas'aloli guda biyu za mu tattauna akai. Mas'ala ta farko, mashayi menene haddinsa da shari'a ta kayyade cewa ai masa. Abu na biyu, menene haƙiƙanin abin da ake kira da suna giya ko abin da ke sa maye. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamra fajaladahu bi jaridatayn nahwa 40 qala wa fa'alahu Abu Bakr falamma kana Umar استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. متفق عليه. وانا حديثي أنكر قلتني لك أنا سمالك ألا شكالي الداء قريش يتي للي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. أنزو مسد ونمتن واندي شاجية فجلده بجريدتين نحو 40 فجلده سيما تقولانا بجريدتين دا تمكر دبينو قدابيو وتسمن جير دبينو أبندكي توكد غنيان ين أنتر غنيان ونن سندر إتسي جريدة جريدتين يغم قدابيكنا. فجلده بجريدتين نحو 40 سيما زن الله صلى الله عليه وسلم ya masa bulala da tamkar dabino har kwatankwacin bulala 40. Wa fa'alahu Abu Bakr, haka shi ma Abu Bakr yayi radiyallahu anhu a lokacin halifancinsa. In an kawo masa mashayi yakan sa a yi masa bulala 40. Falamma kana Umar, lokacin da halifancin Umar ɗan Khattab ya zo, istashara nas, sai ya nemi shawarar mutane dangane da abin da ya shafi mashayi, ya ce me ya kamata a yi masa. فقال عبد الرحمن بن عوف سي عبد الرحمن بن عوف يتي دشي أخف الحدود 80 ما في كرنتن حدي دا الله إياكن سي أتكين القرآن كما من ذنس يزر سد شي آيكة شي شيني بولالة 80 باب حدي كسد بولالة 80 أنجانيكو. فأمر به عمر سي عمر يي أمفا يي أمرني da yin bulala 80 ga dukkan mutumin da ya sha giya. Ina fatan kuna fahimta. Wato kenan haddin wanda yake mashayi bulala na za a yi masa kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nawa? 40. Haka lokacin Abu Bakar ya yi bulala nawa? Lokacin Umar ɗan Khattab shi kuma sai ya yi nawa? 80. to yanzu kai idan kai ne alƙalin nan garin aka kawo maka mashayi bulala nan za ka yi masa to wannan shi ne abin da ya haifar da saɓanin malamai dangane da abin da ya shafi haddin mashayi waɗansu mazhabobin suka ɗauki ka'idar bulala 40 ga dukkan mashayi bulala 40 za a yi masa waɗansu mazhabobin suka ɗauki ka'idar bulala 80 cewa bulala 80 ce ake yi ina fata an fahimta mazhabar malikiya ta ɗauki bulala 80 ga dukkan mutumin da yake mashayi mazhabar da ta malikiya ba daga cikin fuqahawa ko waɗanda suka ɗauki bulala 40 to dukkan wannan dai inda rikicin yake shin mashayi bulalan nan da ake masa haddi ne ko ladartarwa ne a nan gudun rikicin yake saboda malamai sun yadda laifuka guda 7 hukuncin da ke cikinsu haddi ne laifi na farko zina idan matashi ya yi zina haddi ne ya masa bulala 100 idan magidanci ne haddi ne jefe shi an gane ko azzani to azzani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin nabiyu sata barayan da ya sata haddi ne yake masa hannu والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم نؤكو كذفي متمن دي جيفو وانا يتي وانا مزنا تيني كما يزنتو بك تبتا دي شدوه طبا كان جيفا دكي مسا إن يكيك كارا كوتو زاء مكبولة لتماني والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون na hudu wanda yake dan fashi da makami haddi ne kashe shi ko kuma yake masa hannun dama da kafar hagu ko kuma daure shi ko kuma kore shi daga gari ko kuma tsire shi ma'ana dai bayanan dai da aya ta yi a cikin suratul ma'ida ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard kaga dai daga cikin ababai guda hudu ay yuqtalu ko dai a kashe su أو يسلبوا كوا تيلسوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني كهمن دامة كفر هاقو أو ينفو من الأرض كوكما أي مصر نفو يودد سكين كسا معنى أنه ننسى ما لفظة قدانا قدا هؤلاء نبير إدام متن يكشي متن فكنتم سشي ما تينا أي مصر أكشي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكساس في القتل نشدا idan mutum ya rudde bar addinin musulunci hukuncin wanda ya rudde bar addinin musulunci za a masa ne za a kashe sukan na 7 shine ne shan giya baya ce yanzu dai mun sami kazafi mun sami zina mun sami sata mun sami kisan kai mun sami fashi da makami mun sami rigda mutumin da ya yi rigdebar addininsa akwai tukon na 7 ba zuba mai kuka ce na wani baya ciki ba shi ne tukon na 7 ɗin ba ai na faɗi baya ciki na'am baya cikin wannan akwai tukun da kuka biyu na manta amma tabbas duk wanda kuke nisa ta baki bane ba akwai tukun da kuka amma duk cikin wanda kuka nisa ta baki matan akwai tukun na 7 amma duk cikin da kuka nisa ta babu shi wanda yake da shi bin salamu idan zai gani a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin to waɗannan guda 7 su ne duk malamai sun yi ijma'i haddi ne amma sauran abubuwan da ba wannan ba kamar mashayi, kamar wanda yin yaɗi, kamar mace ta nemi mace ra'uwarsa, kamar mutumin da ya sadu da dabba, kamar mace ta baiwa dabba namijin dabba daman saduwa da ita. Dukkan waɗannan malamai sun yi saɓani kan cewa hukuncin su haddi ne ko kuma uquba ce kawai ba haddi bane. Ina fatan kun fahimta. Ku gane ba a cewa abu haddi sai in nafsi ne ƙarfi ta tabbatar da shi. Eh, an yadda akwai laifuka a ciki, an yadda kuma shari'a ta faɗi uquba. Yanzu misali mutumin da ya yi luwaɗi, an riga an yi daga nassin hadisin manzo Allah hukuncin sa kisa ne. Dan ya ce man amala amala qawmin faqtul lifa'il wal mafa'ul. Dukkan wanda ya yi luwaɗi a kashe shi, a kashe wanda ya yadda aka yi luwaɗin. To amma wanda ya san haddi ne, ba za mu ce mace sunan sa haddi ba. Idan mace ta nemi mace, uqubar da za a yi mata haddi ne, ba za mu ce mata haddi ne ko ba haddi. Dan waɗansu malamai sun ce haddi ne, idan sun ce ba haddi ba ne ba. Amma ijma'an waɗansan guda bakwai wanda na gano muku guda shida na manta ɗaya ne da cikinsu, su ne abin da aka yi ijma'i a kansu. Fadi mana aina jinka. Ai, an gudan nan sun ɗazu na shirarci ba ne. An ba ta kajar. Ɗaya fi. Ku gane dai yanzu zuku ku kyale wannan. Kun fahimci da abin da nake so in gina mana? To don haka, shi haddi na mashayi yana daga cikin abin da malamai suka tsabani haddi ne ko uquba ce. Ba ijma'i suka yi ba. Amma ɓarawo sun yadda ijma'an haddi ne. Don haka wani baya iya canza hukunci na yanke hannu. Kun fahimta da kyau? A kazafi ijma'i an yadda haddi ne. Don haka wannan bulala 80 ba a yin kasar ita. Kun fahimta da kyau? Da sauran ababen da muka kidaya. Amma abin da ya shafi mashayi shin haddi ne ko uquba ce? To shine suka waɗansu malamai suka ce haddi ne, waɗansu suka ce ba haddi bane. Daga cikin hujjar waɗanda suka ce ba haddi bane ba, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗe shi a matsayin haddi ba. An dai kawo wannan mutum ya sha giya, sai ya sa aka masa bulala 80, ba ma shi ya ba umarni yayi kamar yadda bulala 40, kamar yadda ma waɗansu riwayoyi suka nuna, waɗanda suka yi bulalar ba wai bulala ce kowa a hannunsa ba, waɗansu da takalmi, waɗansu da bulala ta tamkar dabino, har aka dake shi haso nawa, haso 40 aka dakata haka kuma. Suka ce tunan gurin uquba ce manzon Allah ya ba wai haddi bane ya iyaka. Da haka duk wanda aka kama ya sha giya, ga ka'ida za a yi masa wannan uquba din. In mun dauki wancan ra'ayi mai masa 40, in mun dauki wancan ra'ayi mai masa 80. Kuma suka ce bugu da ƙari, idan Umar dan Khattab yana da aqidar cewa abinda manzon Allah ya yi haddi ne, babu yanda za a yi ya ƙara akan abinda manzon Allah ya yi. Ko har ma ya nemi shawarar mutane. Kaga Umar dan Khattab yana ganin ba nafsi bane kan haddi ne, yana ganin uquba ce manzon Allah ya yi. Da haka da aka masa mashayi sai ne shawarar mutane ya ce me za mu masa. Sai Abdurrahman da Abu ce a yi masa uquba, sai ya kalli uqubobi, sai ga duk cikin haddi wanda nafsi ya tabbatar da haddi ne, wanda yake uquba sa ta karshen kasa shine kazafi, shi ake yin bulala 80. Sai ya ce to mai shan giya ma mai masa bulala 80. Ina fata an fahimta. Sai ya zaɓi uquba wanda ita ce ta karshen kasa a ta fuskar ne haddi. Domin duk abin da ba bulala 80 ba sama da ita yake, ko bulala 100 ko kisa. To kaga bulala 80 ita ce karshen kasa kenan. Da haka sai Abdurrahman bin Awo ya yi ishara zuwa ga Umar dan Khattab, ga wannan Umar dan Khattab kuma ya ɗauka ya yi aiki da shi. Wato dai abinda wannan ke nunawa, inda Umar dan Khattab da Abdurrahman bin Awo da waɗansu daga cikin sahabban da suka tafi kan wannan mas'ala suna da aqidar cewa abinda manzon Allah ya yi na waccan bulala 40 haddi ne da ba za su saba ba. Amma suna ganin uquba ce ba haddi bane ba. Da haka tunda ko uquba ce ta iya karuwa, ta iya mai raguwa, gwargwadon canjin lokaci, gwargwadon canjin zamani. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Sannan kuma gwargwadon shi kansa mutumin karan kansa. Domin ta iya wanda ya tagi nan saurayi ne miji karfi. Dan ka masa bulala 80 babu abin da zaka rage masa, zai ji a jikinsa kuma ya zanto Allah da tsaddaki. Ta iya tsoho ne ya ka masa bulala 80 zaka karasa. To sai ya kenan. Sai a rage su da wani da dawo 40. Kuma sannan bulalar da me za a yi? Dole ne sai da wannan tankar dabino wadda manzon Allah ya amfani da ita a zamanin sa. Aka ce ba dole bane sai da tankar dabino. Za a iya da tankar dabino, za a iya da bulala da irin wanda muka sani wannan ta fata, za a iya da takalmi,
a samu wani disliper kawai ya rike a ce juyo bayan ka ya rinka kwaɗan disliper a rinka jin pap daga nesa har sai an yi guda 40 ko 80 gurgudan yadda alƙali yanke masa hukunci. Ina fatan kuna fahimta.
Mana a
baya,
yi wani
za mu zo kan sanan gaba shi kan shi wannan hadisin za mu zo kan sanan gaba yi shi rufi an zo kan zai babi din akan taziri wani muslimin an aliyin radiyallahu anhu fi qissatil walid ibn uqba jalada annabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama 40 wa jalada abu bakr 40 wa jalada umar 80 wa kullun sunna وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. حديث نجب رواية مسلم دقى علي بن أبي طالب الله شكال يدى أقري دنجن بكسر وليد بن عقبة علي بن ابي طالب جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم 40 بذن الله يا يقول لا 40 game da mashayida aka kawo masa وجلد ابو بكر 40 سيدنا ابو بكر يا يقول لا 40 shi ma game mashayida aka kawo masa وجلد عمر 80 عمر يا يقول لا 80 game da mashayida aka kawo masa shi وكل سنه sai ce kowanne sunna ne in ka dauki gola 40 yayi in ka dauki gola 80 yayi sai ce wa hadha ahabbu ilayya amma wannan gulala 80 din ita nafi so inji Ali bin Abi Talib gulala 80 din ahabbu ilayya shi ne suka ce inda yana da aqidar wancan abinda manzon Allah ya gulala 40 nafi ne cewa 40 din ake yi babu yanda za a iya kawo aikin da ya saba na annabi kuma yace ya fitan wancan wanda ya saba na annabi ina fata ku fahimta a ce hukuma ko ta kan canja daga lokaci zuwa lokaci mai yiwuwa ta barbarewar mutane a lokacin Umar dan Khattab ba ta kai ta barbarewar su ga lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fi kai ta barbarewar su lokacin annabi idan Allah ya rufe da mutum da gulala 40 ta isa sai ya daina abin da yake lokacin Ali bin Abi Talib a lokacin Umar dan Khattab kuma tun da zamani ya ƙara ja mutane sun kai kan garewar da sai an yi gulala nawa 80 kenan da haka suka ce shi yasa Ali ya ce wa hadha ahabbu ilayya wannan shine mafi soyuwa zuwa gare ni. Wa fil hadith a cikin shi kanshi dai wannan hadisi din anna rajulan shahida alayhi annahu ra'ahu yataqayyul khamra anna rajulan wani mutum shahida alayhi ya bada shaida a kansa shi walid ibn uqba wani mutum ya bada shaida kan walid ibn uqba annahu ra'ahu yataqayyul khamra ya ganshi yana aman giya wato ya sa har yana amai na giya fa qala usman sai usman yace innahu lam yataqayyaha hatta sharibaha ai bai yi amanta ba sai da yasha zai haka me zai musu kenan haddi kenan to anan gurin abu guda biyu yake son ya fa'idantar da mu abu na farko shaida domin ba a cewa wane ya sha giya a kama sai a yi masa hukuma ta wanda ya sha giya har sai in akwai mai shaida to shaidan nan nawa ya kamata a samu a nan gurin Ibn Hajar kawai sai kawo guda daya yana daga cikin abinda al-Imam Sanani ke cewa abinda Ibn Hajar yayi na kawo wannan hadisi a gutsire ba haka ya kamata yayi ba da ya kamata ya kawo kissar da tsawonta domin a haka zai bada fahimtar kamar shaida ɗaya ya wadatar wanda da ka'ida shaida biyu ake nema domin walid ibn uqba da ake tuhumar shi ya sha giya aka kawo shi sai aka ce to wa zai bada shaida akan su sai wani yace ni na ganshi yana sha kaga an samu shaida wanda ya ganshi yana me sai aka zo ana neman shaida na biyu sai wani yace gaskiya ban ganshi ya sha ba amma na ga yayi amai sai Usman yace a ya sha ta dan ba da yarda da ba zai ba an zama shaida mai kenan to kaga da shaidu biyu ake tabbatar da hukuncin wanda ya sha giya kenan to kuma kar ku manta a babin shaida duk lokacin da aka ce shaida ba lalle bane ba shaidan nan ya zanto dan adam al-aslu abajin shaida shi ne ya zama dan adam, na gani ko ban gani ba, ko a gaba na aka yi ko na ji, wannan shi ne asali a cikin shaida. Amma ta iya yiwuwa a samu karina mai ƙarfi, yanayin da aka samu mutum a cikin nuna ya sha giya, mutum ya taho yana tangadi a kan titi, ka shi na bakinsa ka ji warin giya, kana buƙatar sai ka samu shaida ji? Wannan halin da yake ciki na tangadi ga kuma warin giya ya nuna ya ne, ya nuna ya sha giya. To sai dai kuma wani wanda ya iya musu zai iya cewa ka sani ko kama shi aka yi da ƙarfi aka dura masa, idan kama shi aka yi da ƙarfi aka dura masa kaga ba za a yi masa haddi ba, idan ya je ne randa guda biyu wannan ta ruwa wannan ta giya shi bai sani ba, unguwar arna ce wanda ya gada ba shi ruwa wanda ya gada ba ya bugu da giya, ya je wajen neman ruwa sai ya ɗauki giya ya sha ba tare da ya sani ba, misali ko wani abu makamancin haka. To a nan wurin asali dai kan idan an ga mutum a cikin tangadi kuma ga bakinsa yana wari za a yi masa haddi, har sai in an samu wani abu da ya nuna cewa ba shi giyan nan aka yi sha bisa da rashin sani, ko kuma tursa ta shi aka yi akan tare sha, ko kuma bai san abin yana samu ya ba, inda mu samu wani abu da zai bada wannan shaidar kawai warin nan da bakinsa yake ya isa a yi masa haddi. Ina fata an fahimta. Akwai kissa ta Umar ɗan Khattab da suke kawowa cewa tafiya aka yi, to a cikin tafiya ɗan cikin kayan guzuri na abinci akwai tsimi, to kan ka san tsimi idan ya ɗauki wani adadi na kwanaki yakan juya ya zama giya, ko da fura ma idan ta yi tsami da yawa wani lokaci za ta iya bugar da mutum idan ya sha da yawa, ko da fahimta da kyau. Da dai dangin abin sha da ake sha wanda galibi ake rufe shi a wuri wanda yake iska ba ya shiga, sannan ba a sa shi a wuri mai sanyi ba, zai iya canjawa ya zama giya. To don saboda haka an yi kwana biyu akan hanya ko kwana uku, wannan tsini ya riga ya canja ya zama giya, ba wanda ke dauke da wannan kaya shi bai sani ba, da ya ji kishirwa sai ya kwankwaɗi tsini, yana shan tsini ya sha ya cika cikinsa kawai sai a ga yana tangadi. Umar ɗan Khattab ya kama shi masa bulala aka ce tsini ya sha a jirgin mabini ce tangadi na gani, in ko na ga tangadi na sa an bugu na fada mai da dan kar wani ya zo shi ma gobe ce shi ma me tsini ya sha, idan aka kyale na ka sai a toshe kofar barna ke
nan.
Malam ya samu shaida guda biyu, asalin shaida in shaida ta dan adam sai a samu guda biyu, amma za a iya samun karina wadda ita kanta tana matsayin shaida guda biyu din. Shi da abin da nake asali a shahada shi ne dan adam ne zai bada shaida, amma ta iya wa a samu dan adam cikin wani yanayin da ba a bukatan shaida. Yanzu ka zo ka ga mutum a kwance cikin jini jami'a mai dafi, ga wani yana haki da wuka a hannunsa kuma wukar da jini ga mutum a gabansa, kana bukatar sai ka ga shiru guda hudu ko guda biyu ko guda ɗaya, waye kake wannan na kwanta? Me ya nuna maka wannan? Ba karina ba halin da yake, kamar yadda Ibn al-Qayyim yake kawar mutum ne guda biyu, ɗaya ya shahara a garinsu mutum ne mai yawan sa rawani, duk wanda ya ganshi sau goma to sau tara da rawani ya ganshi a kansa, rannan sai aka ga ya taho yana bin wani mutum a guje, mutumin da yake bi din ga rawani a kansa ga wani a hannunsa, shi kuma wannan din kansa ba komai, yana cewa tsaya ka bani rawani na, tsaya ka bani rawani na, sai ka nemi shaidu da suka nuna wannan rawanin sa ne? Ba sai ka nemi shaidu ba, kawai rawanin sa ne, saboda mai dama san an san shi ba ya yawo ba rawani, sannan ga shi yanzu kanshi an ga babu rawanin, sannan wannan ga wani a kansa ga wani a hannu, kaga na kan na tare amma na hannu ba. To akwai halaye da ake bi a gano mai laifi, a tabbatar masa da laifinsa, ko da ba a samu shaida ba sai a yi masa haddi, in ya kama yi masa haddi. Wannan Ibn al-Qayyim ya yi bayani mai kyau a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin, yana da kyau masu dirasa na fiqh su rika koma zuwa ga irin waɗannan littattafai. Ibn al-Qayyim shi ne ya kohala wajen samar da shaidu guda hudu, yana da wahala kwarai da gaske, duk ma wanda aka wa haddi lokacin manzon Allah ba wanda shaidu ne suka tabbatar, sai wanda shi ya tabbatar kansa. A tarihi ma gaba ɗaya ma malamai suke cewa duk tarihin haddin zina da aka taɓa yi lokacin annabi da lokacin halifofinsa ba a taɓa samun zinar da aka tsayarwa da mutum haddi don shaidu guda hudu ne suka gani ba, don yana da wahala, sai dai don mutum ya zo ya tabbatar wa kansa ko mace an ganta da ciki kuma ba ta da miji.
ومعاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري an karɓi daga Muawiya Allah shi ƙara da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala fi sharib al-khamr manzon Allah ya faɗa dangane da mashayin giya yace idza shariba fajliduhu idan mutum ya sha ku masa bulala thumma idza shariba fajliduhu sannan ya saki sa karo na biyu ku masa bulala thumma idza shariba thalithata fajliduhu idan ya saki sa karo na uku ku masa bulala thumma idza shariba ar-rabi'ata fadribu 'unqa idan ya sake sa karo na hudu to kuma shikenan ku yanke wuyansa kawai ma'ana ku kashe shikenan wannan hadisi akhrajahu ahmad imamu ahmad ya rawaito shi wa hadha lafzuhu wannan lafzin ne imamu ahmad din ne wal arba'a da malaman hadisin nan guda hudu abu daud tirmidhi da nasa'i da ibnu majah wa zakara tirmidhi imamu tirmidhi ya ambata cikin littafin sa sunan ya ambaci ma yadullu ala annahu mansukh abinda ke nuna shi wannan hadisi an shafe hukuncin sa wa akhraja zalika أبو داود صريحا عن الزهري إمام أبو داود يروي ثم قلنا دك الزهري كيف إيه دكينون سوى وانا حديثي نمنسوخ ما لن يلنبى دكتا يتي لفظه عن الزهري قبيصة كبير رعيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب لفظ أنكر بوما قلنا دك الزهري دك قبيصة ابن رعيب من ذنب الله صلى الله عليه وسلم عن زوجة دولو متن يشاجيا فجلده سيما سبولالا ثم أتي به فجلده aka zo da shi karo na biyu ya sake masa bulala thumma utiya bihi fajaladahu aka zo da shi karo na uku ya masa bulala thumma utiya bihi fajaladahu thumma aka sake zuwa da shi karo na hudu sai kuma ya sake masa bulala wa rafa al-qatla sai bai kashe shi ba qala al-munziri imam al-munziri yace qala shafi'i imam shafi'i yace wal qatl mansukhun li hadha al-hadith ashe kisa din nan cewa idan mutun ya sha a karo na hudu a kashe shi an shafe wannan hukunci saboda wannan hadisi na zuhuri thumma haka an ba'du ahli al-ilmi annahu qala ajma al-muslimuna ala wujub al-hadd fi al-khamr sannan ya ruwaito wata magana ko ya hikaito magana daga wani sashi na malamai suka ce muslimai gaba daya ko malaman musulunci sun yi ijma'i bisa ga wajibin yin haddi na bulala ga dukkan wanda ya sha giya wa ajma'u ala annahu la yuqtalu idza takarrara minhu kuma sun yi ijma'in cewa ba za a kashe shi ba koda ya maimaita su wani adadi illa fa'ifatun shazza sai wata yar tawaga kadan cikin malamai wanda suka kai cewa jumhurin malamai kan cewa in ya sha ta hudu za a kashe shi ba gaskiya mas'ala ce kai lafiya farko dai hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah ce idan ya sha ku masa bulala in ya saki sha na biyu ku masa bulala in ya saki sha na uku ku masa bulala in sha na hudu ku masa koi ne kashi hadisi ne ingantacce la gubar alaihi min haythu sihha to amma suke hun hadisin wato tattauna da malamai suke mansukhi ne ko ko ba mansukhi bane ba waɗanda suka ce mansukhi ne sun kafa hujja da wannan hadisi na zuhuri da makawo to amma inda matsalar take ta yaya za a tabbatar da cewa ya shafe shi bayan ba mu tabbatar da tarihin al-mutaqaddim min al-mutaakhir min al-hadisi ne ba baka iya cewa hadisi kaza ya shafe kaza sai in ka tabbatar da cewa shi wanda ya shafe din shine na karshen zuwa wanda aka shafe shi ya riga zuwa a tarihance to a cikin wannan riwayar babu tarihin da ya nuna haka kaga da'awar cewa ya shafe shi suna buƙatar tattaunawa ɗaya kenan na biyu wancan hadisin magana ce ta annabi wannan hadisin na zuhuri aiki ne la ta'arud bain al-qawl wal-fi'l idan annabi ya ce kaza kuma aikinsa ya saba masa ba tunkaro tsakanin maganar annabi da kuma aikinsa can a aikinsa mai yawa kususiyya ne kawai ya ga dama ya yafe haddin amma kai da za ka yi hukunci ya ce da kai kashe to ba za ka kafa hujja ba da cewa shi bai kashe ba tunda da ya maka umarni ya ce mai ka kashe ina fatan kun fahimta kun ga kenan akwai tattaunawa mai yawa a kai waɗansu malamai kuma ba da'awar nafsu suka yi ba ba ta suka an shafe hadisin ba tawile suka yi wa hadisin suka ce lafazin fakatuluhu da annabi ya ce yace kausa sa harshe ne ba a nufin kisa
daidai yake da fal yuqatiluhu a hadisin wanda yazo zai ƙetara maka sallah kana cikin sahu. Manzo Allah ya ce idan mutum yazo ƙetara maka sallah kare shi, in ya matsa kare kare shi, in ya matsa fal yuqatiluhu fa innahu shaytan, ya yake shi. Kaga nan gurin an ce ya kashe shi kenan. Shine suka ce abinda ake nufi addaku bi shidda, kare shi da ƙarfi har ka hana shi wucewa. Domin illa yana nufin kisa, kaga ai ba maganar sallah kuma ka fita ka shiga yaki daban kuma har sai kaga mutum saka dauka gaba da wasu kaga abin wato kausa sa harshe ne. Haka waɗansu malamai suka dauki wannan hadisin shi ma a matsayin kausa sa harshe ne. Waɗansu malaman kuma suka ce su suna nan yadda annabi ya faɗa ba za su kauce ba, da wanda ya sha giya ta ɗaya za su yi masa bulala, ta biyu ta uku duk za su yi masa bulala, da ya sha ta huɗu shikenan za su fille masa kai shikenan an huta. Wato shi ne tattauna da malamai suke kan hadisin. A gaskiya na fi ɗaukar maganar malaman da suke nuna cewa fani faktuluhu cewa kawai su harshe ne, da akwai lafazar dama irin waɗannan wanda annabi zai kawo maganin kisa amma ba a nufin kisa a zahirin zance. Ina fata an fahimta. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza daraba ahadukum falyattaqil wajha, muttafaqun alaihi. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah, Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayanku zai yi duka to ya kiyaye fuska. Idza daraba ahadukum, idan ɗayanku yayi nufin yayi duka, sawa'un wajen haddi ne, sawa'un wajen ladabtarwa ne, falyattaqil wajha, to ya kiyaye fuska. Kaga anan idan za a yi wa mutum bulala ta uquba ko ta haddi, ma'ana za a yi masa ne a ina a gadon bayansa ko abin da za a kiyaye fuskarsa, don saboda kar alhanta shi, kada ji a yi masa ido ɗaya ko a hana shi ji ko kuma wani a makamanci ko a yi masa wani mummunan a rauni a fuskarsa. Wannan ladabi ne na addinin musulunci, ba a duka mutum a fuska. Ko yaronka zaka ladabtar ba a yadda ka dake shi a fuska ba, kewayen kai gaba ɗaya wuri ne mai kima da ba yadda ka yi duka a nan ba. Wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tuqamul hudud fil masajidi, rawahu at-Tirmidhi. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullah dan Abbas, Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tuqamul hudud fil masajid, ba a tsayar da haddi a cikin masallaci, sawun haddi na bulala ne ballantana kuma haddi na kisa, ba a yin sa a cikin masallaci, ana yi ne a wajen masallaci. Wannan hadisi Imam at-Tirmidhi ya rawaito, haka Imam al-Hakim, banda kuma Imam Ahmad ya rawaito shi, hadisi ne ingantacce. Kuma a cikin hadisin akwai ƙarin magana da manzon Allah yake cewa wala yuqtalul walidu bil waladi, ba a kashe uba idan ya kashe ɗansa, ma'ana za a iya masa uquba da za ta zanto ladabtarwa a gare shi amma ba za a kashe shi ba. Wato kenan Ibn Hajar na so ya ta tara mana hadisai da suke da alaka da babin don mu fahimci matsalar ta dukkan ɓangarorinta. Na farko ta fuskar adadin bulala da ya kamata a yi, na biyu ya za a tabbatar da bulalar idan an samu shaida guda biyu, na uku a wani wuri za a yi, lalle ya halatta a ko ina amma banda masallaci, sannan kuma na hudu idan mutum ya sha so adadi sama da ɗaya ya za a yi masa, za a yi ta wanda ta bulala yana sha ana maimaita bulala. Ina fata an fahimta. Wa alaikum salam. Wannan ba haddi ba ne ba, duka da malami ke watsa ɗalibansa lokacin da ake makaranta haddi ne, larabtarwa ne. To kaga ana maganan haddi ne, la tuqamul hududu, haddi ne aka hana tsayar da shi a cikin masallaci, amma larabtar da yara cikin masallaci lokacin da suke karatu, wannan kuma ba za a ce sai malami ya fito waje ba, dan ba haddi ba ne ba. Ba za a ce sai an fito waje ba. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم. وعن حديث أن تقول بأنس بن مالك الله تعالى بأبريك يتي لقد أنزل الله تحريم الخمر وبنجد تعالى يا سوكر بهرم شنجية وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر a wannan lokacin ba wani abin sha da ake yi na giya sai na dabino a cikin garin Madina. Ina fata an fahimta ko wai mai Ibn Hajar yake nufi da wannan hadisi, kamar yana ishara ne ga waɗansu malamai da suke ganin cewa ba a kiran abu da suna giya sai in an yi shi ne daga inabi. Dukkan giyar da aka yi ta daga wani sinadari daban ba inabi ba, to sai a wuri su ba giya ba ce. Akwai cikin fuka hawa masu wannan taɓargazar, su kaga wannan ku taɓargazar ce. To shi yasa sai ya so ya musu raddi a fakaice, sai ya ce ga magana ta Anas dan Malik, yace lokacin ma da aka ce a daina shan giya, a lokacin ma a Madina banda giyar da biyu ba a wata giya, to ku me za ku ce ku da wata sai ta inabi ce giya? Haramcin lokacin da ya zo ma yana maganar haramcin giya, sai kuma ma ba da inabi aka yi ta ba. Wato dan yanzu ashe dukkan abin da ya ɗauki siffar giya ɗin ta samaye da gusar da hankali, sawa'un da inabi aka yi shi, da dabino aka yi shi, da gero aka yi, da alkama, da meye aka yi, duk sunansa ne sunansa giya da ƙarfi. Wa an Umar qal nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsa. Umar dan Khattab ko yace haramcin giya ya sauka wa hiya min khamsatin, ita ko giya ana yin ta ne da abubuwa guda biyar, kaga yana faɗin a zamaninsa. Min al-inabi, ana yin ta da inabi, wat tamri, da dabino, wal asali, da zuma, wal himsa, da alkama, wat sha'ir, da kuma sha'ir. Ababe guda nawa? Biyar. Yace a wannan lokacin su ne galibin abinda Larabawa ke yin giya da su, kuma kowanne da sunansa giya, sawa'un na inabi ne, na alkama ne, na da zuma aka yi ta, da mai aka yi ta, da sunanta giya. Karshe sai yace wal khamru ma khamara al akla, abinda ake kira da giya, wal khamru abinda ake kira da sunan giya, ma khamara al akla, dukkan abinda ya lullube hankalin dan adam. Khamara bi ma'ana satara, daga khamara yakhmiru khamran, ko khamara yakhmuru khamran bi ma'ana satara wa ghatta, abinda duk ya suturce hankalin dan adam ya raba shi da hankalinsa, ya ansa sunan me? Giya. To amma rufe hankali kadai na mayar da giya? Gusar da hankali kawai sai ya sa abu ya zama giya? A ko abubuwa da dama da za a yi wa mutum a gusar masa da hankali, to kuma ya zama hukuncinsa giya kenan? Yanzu ko allura aka yi wa mutum asibiti ta anesthesia ba zai gusar da hankalinsa ba? Bai ma san inda yake ba duniya gaba ɗaya, sunanta giya? Eh? To akwai maganin da idan mutum bai ci abinci bai sha yakan bugar, misali shi ma sunansa giya? To mu dai ƙara gaba dai za mu gani. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام, أخرجه مسلم. وأن حديثه من ذلك الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر دك أبندك سامعي خمر تجياني وكل مسكر حرام, دهك دك أبندك سامعيكما يا ذا ما حرمك maye, kuma shi ne tangaɗi, mutum ta yadda ba ya iya tafiya daidai a sai yana tangal-tangal shi kadai, sannan kuma zai tafarta maganganu da bai san ko me yake cewa ba. Wa an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun, dukkan abinda mai yawansa ya sa maye to dan kadan dinsa ma haramun ne. Ina fata an fahimta. Abu ne wanda kila in ka sha kaɗan ba zai sa ka maye ba, amma idan mutum ya sha da yawa zai maye, to kaɗan ɗin ma haramun ne. Don me? Domin kullum ma yu'addi ila al-harami fa huwa haramun, duk abin da ke bayuwa zuwa ga haramun ya zo me? Ya zama haramun kenan. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad wal Arba'a wa sahahahu Ibn Hibban, hadisi ne sahihi. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد, ف
فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم.
أنكروا daga Abdullahi da Abbas Allah su kare da gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yumbazu lahu zabib, manzo Allah ya kasance ana masa tsimi na busasshen inabi, busasshen inabi ake masa tsimi da shi sallallahu alaihi wasallam. Fisqa'i sai ta shi cikin sarka, wato fata da ake sawa ana sa ruwa a da. Fayashrabuhu yawmahu, zai yi ta sha a wannan yinin da aka yi abin. Wal ghada, da washe gari ya kwana ɗai kenan. Wa ba'dal ghadi, da kuma washe gari yini na nauke nan, yini na uku kenan. Fa idza kana masa'u salisati, idan maraitan yini na uku yazo, sharibahu, manzo Allah zai ya kasance gurin sai shanye shi gaba ɗaya a randan, ba zai bari ya kai yini na hudu ba. Wa saqahu, in ma bai shanye ba sai shayar da waɗansu su sha. Fa in fadala, in ya rage shi ya sha bai shanye ba, an ba waɗansu sun sha, har yanzu kuma bai ga saura, a haraƙahu sai ya zubar da sauran don kare kai gobe ya zama giya, saboda daɗewar za ta iya canja shi ya zama mai ya zama giya. Wato kun ga ashe giya ba ta taƙaituwa da sinadarin da aka yi ta, cewa sinadarin asalinsa halal ne, domin asalin inabi halal ne, ɗanyensa da busasshensa, asalin dabino halal ne, asalin kaza halal ne, amma idan aka sarrafa su sarrafawa da sun zama za su iya bugarwa, sai su zama mai, sai su zama haramun kenan. Wato duk wani mutum zai kalli shi. Na'am. Shine wato hadisin da yace al-khamru ma khamara al-aqla, suka ce wannan ya faɗi ɗaya ne daga cikin siffofin giya, lullube hankali. To amma suka ce ba dukkan abin da ke lullube hankali bane ke zama giya, a'a. Al-khamru ma khamara al-aqla ala wajhi an-nashwati wat-taraf, abin da ya lullube hankali cikin annashawa da jin daɗi shine mai giya. Dan kaga ɗan giya za ta lallaɓe masa hankali, yana jin kuma a wannan lokacin shi ya fi kowa jin daɗi a duniya. Akwai wani mashayi da ya tuba ya ce shi idan ya sa jiya sai yake kamar shi ɗan sarki ne kawai, sarauta kawai ke ji kamar shi ne sarkin garin gaba ɗaya. To kaga kafin a haramta shanta, ko da Hamza ibn Abdul Muttalib lokacin da ya sha ya bugu, ai abinda yana nema ya je ya yanka raƙuman waɗansu mutane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa magana, ya dan kallo, yana wa manzon Allah wani kallo haka irin wanda idan yana cikin hankalinsa ba zai ba, ya kalli annabi da mutanen da suke tare da shi ya ce wa hal antum illa abidi, yanzu ku ba bayina bane, har ne za ku hana abin da nake so in yi? Ai yana cikin buguwa ne, in ba yana cikin buguwa zai mutum ya faɗa. To ashe kenan abin da ake kira da suna giya shine abin da ya suturce hankalin dan adam tare da annashawa da jin daɗi. Dan akwai lokacin da za ka ga abu ya sufurce hankali ne kadai babu annashawa, to wannan baya an suna giya, kamar magungunan da muka yi magana na asibiti. Ina fata an fahimta. Akwai kuma za ka ga wani abin ya sa mutum annashawa da wani nishaɗi da jin daɗi, amma kuma baya tangaɗi, duk da haka sunansa mai giya. Domin za ka ga wani saboda ya riga ya saba da giya, dan in ya sha ma baya tangaɗi, amma fa zai ta kyauta ko wani abu, wani ko ba giya ba, kamar irin ƙwayoyi da ake sha na zamani ko hodar iblis da ake sha, ai tana ba mutum ma na wato kuzari sama da kuzarin sanada. Shi yasa kamfanonin ruwan jari hujja suke fatocinta a kasashen Turai don su sawa leburorinsu a cikin ruwan sha, aikin da lebur zai yi maka a da in yana lami lafiya, wato a cikin awa uku yanzu zai yi shi cikin awa ɗaya. Kaga duk tsotsai mutane, yasa take tsada kuma ake ta fatocin ta zuwa kasashen Turai musamman kuma da Amerika. To kaga ai wannan ba za ka ce ta baka ce ita ba giya ba ce ba, dan lokacin da ya shake ta din duk da cewa ba ta sa shi tangadi ba, amma ta sa masa wani kuzari da wani nishadi da jin shi din ba dama ne sama da yadda yake in yana cikin bai sha ba, duk da haka wannan abun sunansa ne giya. Kuma yanzu misali ta bar wuwi, da mutane ke zuka su sha, ai ba tangadi take sa mutane ba, amma kuma tana kwance hankalin mutum, ta rinka ba shi sako ba daidai ba, ya ta maganganu na shirme da sambatu da sauransu, kuma da ganin kowa ma ba banza ne, kawai shi kadai ne mutum, sauran duk ba su gane bane, kawai shi kadai a cikin wata duniya ta su da dabbobi, kaga babu da kai da wannan. Kodirin ma na zaga ICD ko wallahi duk a kaucewa waɗannan, duk a kauce musu, domin ababai ne wanda ko dai su zama giya tsantsa ko kuma su zanto kannan giya, ka zauciya kai kenan. Ina fatan dai kun fahimci menene hakikanin giya. Ma khamar al-aqla ala wajhi at-tarab wan-nashwa, duk abin da yake zuciya hankali ta fuskar jin annashawa da wani jin daɗi da morewa, to shi ne. Na'am, wa alaikum salam. Ai malam, yanzu a nan gurin mun riga mun ba da ma'auni, ka fahimci me muka faɗa na siffofin giya, abin da yake da ita giya, ka fahimci shi, shikenan sai ka ɗora akan maltina, in ya gaskata akai ta zama giya, in bai gaskata akai ba ta zama giya ba. Dai idan ka ce maltina, sai wani ma ya daga hannu ya ce seven off, sai wani ya daga hannu ya ce kaza, sai kenan sai ku ta kawo sunayen ababai wanda na sani da wanda ban sani ba, ita ku ka'idar ilimi, ana ba mutum mai ma'auni sai je ta aunawa da kansa. Umar bin Khattab ya ce al-khamru ma khamara al-aqla, abin da duk ya gusar da hankali. Muka kala bayanin cewa gusar da hankali tare da sa mai nishadi, shikenan abin da duk ka sha ka tabbatar yana wannan, to shikenan. Kuma akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata mu kalla, ta iya mu samu wani abu yana gusar da hankali kuma ya sa nishadi, amma ga wani kadai banda sauran mutane, kaga ba za mu mayar da shi giya ba, don kowane mutum akwai yanayin jikinsa. Yanzu yanayin abin da wani zai ce kwanta lafiya, wani zai ce kuma ya kwana yana zawo, yanayin abin da wani zai ce kwanta lafiya, wani zai ce kuma ya yi ne yana amai, to wannan mutum ɗaya ba za mu yi awo da shi ba sai ma. Mala, idan kana da shakka manzon Allah ce da amma yuri buka ila da abin sha nan da yawa, dole sai ka sha maltina, wanda yake da shakka ai ya kamata ya kauce. Amma mu gane ba za mu nassanta awa mace giya bane ba sai in mun samu wannan siffar da shari'a ta bamu, dan kai mu dora abu ba za mu hukunci da san zuciya ba, ko ba haka ba, abinda shari'a ta tabbatar mana sai mu tsaya a nan gurin. Amma kan ko da abu ba giya bane ba, gaskiya idan ana shi a kamfanin giya, ko dan ma mu nuna wa mutane mu musulmi ne, ya kamata mu kaurace masu tsakani da Allah. Na'am. Wato idan mutum ya shata da yawa takan bugar, to ba wannan hadisi ya shiga kai ba, shi ne ce tunda an baku awon sai mun yi ta komawa kuma kan hadisin, ba kun fahimci lafsin hadisin ba, shikenan sai ku je ku yi taunawa. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم, أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وأن حديثي أنكر بدك أم سلمة الله شكال إبداء قريتا تتي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم, الله بيسن يولكرك با تكين أبن دي حرم تامكم, ma'ana dukkan abin da yake ya zama haramun to ba za ku ga Allah ya sa shi ya zanto waraka gare ku ba. To haka wannan hadisi Imam Ibn Hibban ya inganta shi, amma da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi na dha'ifi. Wa an wa'ilin al-Hadrami anna Tariq ibn Suwayd radiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an al-khamri yasna'uha lid-dawa'i fa qala innaha laysat bidawa'in walakinnaha da'un. To kaga wannan ya zama a madadin wancan, kuma ya fi fitowa fili kenan. Wannan hadisi an karɓo shi daga Wa'il al-Hadrami, yake Tariq ibn Suwayd ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da giya. Yasna'uha lid-dawa'i, yace yayi ta ne dan magani ba dan ya sha ya bugu ba. Fa qala, sai manzon Allah ce innaha laysat bidawa'in, dadai giya ba za ta zama magani ba, walakinnaha da'un, ita kanta cuta ce.
kaga da nassan hadisin annabi ita kanta cuta ce akhrajahu muslimun wa abu dauda wa ghayruhuma imam muslim da abu daud da suka rawaito wannan hadisi da waɗansu malaman hadisi dan haka hadisi ne dai ingantacce wato dai abin da ya kamata mu fahimta a wannan babin yayan uwa menene hakikanin giya muka ce duk abin da ya gusar da hankali bisa ga annashawa da jin dadi na ɗaya kenan na biyu menene ukubar wanda ya sha giya bulala 40 ko 80 muka ce zance mafi inganci a bar abin a hannun alkali in ya ga wane bulala 80 za ta ladatar da shi ya masa in ya ga wane 40 za ta yi masa ya yi masa haka ne ko mas'ala ta uku shan giya baya tabbatuwa sai ta hanyar shaida ko itirafi in mutum ya sha ya zo ya faɗa sai a yi masa haddi ko a yi masa wannan ukuba in ko ba shi ya sha ba wannan zai tabbatar masa sai a samu shaidu guda biyu su tabbatar masa ko ba a samu shaidu guda biyu ba in aka samu karina mai ƙarfi wanda ta nuna lalle ga shi ya sha kamar mu ga ya yi amanta kamar mu je yana walinta za a yi masa mai za a yi masa haddi sannan kuma idan mutum ya maimaita san giya sama da sau ɗaya duk dai a kowane sha ya sha za a yi masa bulala an fahimta ko za a yi masa bulala ɗin da ha kuma idan an tashi bulala mas'ala ta biyar kenan za a nisanci ina za a nisanci fuska wato sai dai a yi masa a gadon baya sannan ko ina ya halatta a tsayarwa da mutum haddi sai in masallaci ne ba za a tsayar a cikin masallaci ba ina ga waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli da suka abin nan sannan idan abu ya kasance ajiye shi ya daɗe zai iya sa ya zama giya to zai kamata mutum ya bar shi ya daɗe kuma ya amfani da shi ba tun daga shi an yi wa annabi tsimi na busasshen inabi ya sha yini na ɗaya da yini na biyu a yini na uku baya yadda ya wuce yini na uku ko dai san ya koyi bai wa sauran amma ba zai bari a kai yini na hudu ba dan gudun kare mai kare daɗe ya zama giya kuma a sha ya bugar kenan sannan mun fahimci cewa dukkan abin da in mutum ya sha ɗan kaɗan ba zai bugar ba amma in ya sha shi da yawa zai bugar shi ma ya zo mai haramun kenan dan yana ɗaukar hukuncin giya kenan to ina jin wannan sune mas'alolin da muka yi tunawulun su a cikin nan a gurguje babu ta'ziri wa hukmu sa'ili babin da yake magana dangane da ta'azir wato ladabtarwa wa hukmu sa'ili da hukuncin mai kai farmaki mutum ne ya kawo maka farmaki gidanka don ya ɗauki dukiyarka ko don ya raunata ka ko don ya fyaɗe ga iyalinka duk wannan sunan shi as-sa'il mai kai farmaki menene hukuncin kowane ɗaya daga cikinsu at-ta'zir asalinsa wa huwa at-ta'dibu duna al-haddi shine a ladabtar da mutum yadda bai kai haddi ba aw at-ta'dibu ala dhanbil la hadda fihi ko a ladabtar da mutum kan wani laifin da ba a sanya masa haddi ba kun san laifuka cikin addinin musulunci iri biyu ne ko wanda an sanya masa haddi ko wanda ba a sanya masa haddi ba mun ce da kazafi da zina da abin da ya shafi wato ainihin kisan kai da sata da ire-iren su duk wannan an sanya musu mai haddi ga abin da shari'a ta ce a yi musu amma abin da ya shafi ƙarya da abin da ya shafi kaza da abin da ya shafi kaza cikin laifuka su kuma ba a sanya musu haddi ba to idan mutum ya zanto mai yawan ƙarya ne idan mutum ya zanto mai yawan giba ne idan mutum ya zanto magulmaci ne idan mutum ya zanto taba sigari yake sha ba giya ba idan mutum ya zanto kaza har kuma abin ya kai matsayin da ya kamata a ladatar da shi to kaga shi ba za a yi masa haddi ba sai dai a ladatar da shi domin abinsa bai kai haddi ba to wannan shi ne ake kira da suna at-ta'ziri abinda ake yi wa mutum na horo ga laifin da bai kai haddi ba kun gane da kyau an abi burdat al-ansari أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه أنكر ودق أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا جمن ذن الله طرادة منشن الله سبت قريشنا سوا لا يجلد فوق عشرة أسواط باء أيوا متن بولالا سمد بولالا قوما illa fi haddin min hududillah sai fa cikin haddi cikin haddoji da Allah ya iyakance in ba haddi ba duk horo da za a yi wa mutum za a yi masa kasa da bulala goma ne ɗaya zuwa goma kar ya wuce goma ina fata an fahimta to wannan hadisi sai malamai suka sabani a kai waɗansu suka tafi kan zahirinsa cewa babu yadda za a yi wajen ladabtarwa su yi wa mutum sama da bulala goma in dai sun zaɓi bulala ɗin za su yi waɗansu kuma suka ce a'a, abinda hadisin ke nunawa mafi dacewa kar a wuce nan, amma idan mutum laifinsa ya kai a wuce nan, dan an wuce ba laifi ya kai ba. A gaskiya tsayawa akan zahirin hadisin shi ya fi zaman lafiya. Ina fata an fahimta. To kuma wannan shine babbar hujjar waɗansu malaman da suke cewa mutumin da ya sha giya hukumar da ake masa ta bulala haddi ce, tunda har annabi ya sama da bulala goma ya nuna menene haddi ce. Wannan daidai matsala ce ta munakasha, tattaunawa ke sa a gaban nan, amma dai wannan daga cikin ɓangaren hujjar su kenan. Wato ku gane shi ta'ziri ya sha bamban da haddi, domin laifi ne wanda bai kai haddi ba, to sai ake yin ta'ziri. Sannan ya bambanci tsakanin ta'ziri da haddi ta fuskoki ne daban-daban. Na farko, haddi ba a yin beli idan mutum ya yi abin da za a yi masa haddi, kamar mutum ya yi sata za a yanke masa hannu, wani ya zo ya nemi alfarma cewa a kyale shi, za a kyale shi. Amma idan mutum ya yi laifin da za a yi masa ta'ziri, wani wanda ake jin maganar sa ya zo ya nemi alfarmar cewa a kyale shi, to za a kyale shi. Na biyu, a haddi idan ka yi wa mutum haddi sai ya mutu, to ba a cewa ka biya diya. Saurayi ya yi zina an ce a yi masa bulala 100, aka zo aka masa bulala 100 sai ya mutu, to ba a cewa wanda ya bulala ne ya biya diya. Amma idan a ta'ziri ne ka zo za ka yi wa mutum bulala 9 don ladabtar da shi, ka yi ta 8 sai ya faɗi ya mutu, to sai ka biya diya. An gane ko? To kaga duk wanda yana daga cikin abubuwan da ake gane bambanci tsakanin ta'ziri da haddi. Sannan shi haddi auliya'ul umur ne kaɗai suke yin haddi, wato dole gwamnati ce take tsayar da haddi, daidai kuma mutane ba su tsayar da haddi. Yanzu kawai mu ga ɓarawo ya tabbata ya yi sata, ya yi itirafi da kansa, ba za mu zauna a kofar masallaci mu ce mu yanke masa hannu, kowa ne yake son kai, ba za mu zo nan gurin kawai mu ce mu zo mu kashe shi a nan gurin mu da kanmu, mu ba kotu mu ba gwamnati ba. Ina fata an fahimta. Dole sai an kai shi gaban alkali, an tabbatar masa da laifinsa, a yanke masa hukunci, a yi masa abin da za a yi masa a can, ba a barin abin a hannun mutane. To amma banda auliya'ul umuri, akwai nau'ikan mutane guda uku duk suna yin ta'ziri. An gane ko? Uba yana da intin da zai ladantar da ɗansa tun daga lokacin da yaro ya kai shekara 15 har zuwa shekarun balaga. Wannan lokaci ne na in yaro ya yi laifi a ladantar da shi, in yana mummunar ɗabi'a a ladantar da shi, a sa ya yi sallah tun yana ɗan shekara 5, in ya kai 10 baya sallah a dake shi, ba sai an kai shi kotu ce za ta yi masa wannan dukan ba, uba ne zai dake shi, haka uwa ma tana da dama ta dake shi. Idan yaro ya kai shekarun balaga zuwa abin da ya samu, to kuma uba ba zai kama shi da ke shi ba, ku wasa shi. Na ce idan ya kai shekarun balaga dama zuwa abin da ya sama, a'a daga 5 zuwa shekarun balaga, na ce daga shekaru 5 zuwa shekarun balaga, wannan tsakanin shine za a yi masa mai, amma daga shekarun balaga kuma zuwa abin da ya sama uba ba zai ba. Ina fata an fahimta. Sai dai ya ce masa nasiha, yana masa fada. Idan abin ya fi ƙarfi sai kai shi kotu, alƙali ya ladantar masa da shi. To ana jin tsoron kar a je dattijo ya yi girma kuma yaron ya kan gare da yawa, kaga kuma da bai faru wanda ba za a ji daɗin sa ba. Ɗaya kenan. Na biyu, bawa ya ladantar da ubangida, abin nan ubangida ya ladantar da bawansa. Idan mutum yana da bawa, bawa ya yi ba daidai ba zai iya ladantar da shi, tunda bawansa ne. Ina fata an fahimta. Na uku, miji ya ladantar da matarsa. To amma wannan aure ɗaya ne a wajen nishuzi, wallati takafuna nishuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أباب النشوز ودان سمع لمن سكتي ko da ba nishuzi ba, in yace ta shi ki sallah ta ki tana yawan kinyin sallah, to ya iya dan samun bulala ya zane ta don ya ladautar da ita har ta ci gaba da yin sallah. Wadansu kuma suka ce a inda Allah ya nufanta ana iya yin duka a nishuzi ne, in yace ta shi ki sallah ta ki wazi zai ta mata, ta ki jin wazi ba ta sallah shi kenan, sai ta kenta ta zama armiya kenan. An ta musulmi ba sallah ko mai amfanin sa kenan, ba da wani amfani zaman ki da ita ba zai masa amfani. Tana fita yawon wa'azi zai mata, ta kiji sai sake ta. Ina ba ta fahimta, amma ba zai kama ta yadda ke ta ba akan wannan. Haka waɗansu ba da suka ce duka ji, domin nassi ya zo ne akan nishuzi. Nishuzi ko shi ne kai ne ta sabawa cikin wani abu, ma'ana ta ki zuwa talakar ka, ka je ɗakin ta ta rufe, ko ka shiga ɗakin ta yi kudundune, ka ga wannan nishuzi ne. Ta ki yin girki, ta ki yin tsafta, ta ki sharar gida, ta ki kula da jikinta, duk wannan mai taima don wani abu ne da kai zaka muri da shi, duk ta ki ta yi tawaye. To sai ka fara yi mata wa'azi, kana ja mata ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan har ki tsaya ce to za ta shiryu, idan ko ta ki to kai ma sai ka danyi tawaye dan adan dana a gani kai ma in zaka iya, don wani ba zai yi tawayen ba. Amma in zaka yi tawayen kai ma sai kai banza da ita, a zuba a gani wata biyu wata nawa a gaya za a yi, har za ta zo ta lallace ka ta nema a yi sulhu. In kai tawaye ka ga ta ki ji ta ma karafin ka tawaye, to sai ka samu bulala ka zane ta kawai. Wallahi haka Allah ya nasanta cikin Al-Qur'ani. To ya zaka da ita, duk mutumin da ya ki jin Qur'ani ya ki jin hadisi, ka yi mata tawaye ta yi tawaye da ya fi naka biya amfani da kuma jikinta ya faɗa mata. Ni dai ina jin da karatuna ne wanda na jiya, dai ina yawan mata laifi, amma dai Allah ne ya ce wallati ta kafu na nishuza hunna fa'izu hunna wajiru hunna fil mabaji'i wadribu hunna. Wallati ta kafu na nishuza hunna, duk waɗanda kuke jin tsoron kangare wasu cikin matayenku, mataki na farko fa'izu hunna, ku yi musu wa'azi. Mataki na biyu wajiru hunna fil mabaji'i, ku kaulace musu, ku yi musu yaji. An gane ku? Mataki na gaba wadribuhun, ku dake su. To Allah ya faɗa kuma ya zami, an yi miki wa'azi, an ja ayoyin, an ja hadisan, duk kin kiji, an kawo miki kasadin wani malami ma da kike jin kin yadda da shi, kin kiji waɗansu ƙawayenki an faɗa musu kin kiji, to kuma aka miki yaji, kuma ke ma kika yaji, wallahi ba abinda zai dawo da ke kan hanya sai a zane ki kawai. Ai duk wadda ta ji wa'azi ta fi karfin bulala, amma duk wadda bata girmama ayar Qur'ani ko hadisi da aka karanta mata bukan, ta cancanta mata mai bulala. Wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala aqilu dhawil hay'ati atharatihim illa al-hududa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa an-Nasa'i wal Baihaqi. Wannan hadisi an karbo daga Aisha Allah shi kare da gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aqilu dhawil hay'ati atharatihim, wadanda suke da mutunci ku yafe musu kurakuran su da suka yi, illal hududa, sai fa in abin da ya shafi haddi ne. Mutum ne ya shahara cewa mutum ne mai mutunci, mace ce ta shahara cewa mace ce mai mutunci, mutum ne mai kima, mai tsare dokokin Allah, ga kunya, ga tsoron Allah gurgurdan hali, kawai bisa ga tsayiran nan sai wani abu na bai dace ba. Irin abin da in an kai shi gaban alkali babu haddi amma ana yin ta'ziri, irin wannan manzo Allah ce ku yafe musu ku kyale su, tunda ba sabo suka saba yi ba. Zawil hay'ati kenan, masu mutunci. Aqilu ma'ana ku yafe musu. Atharatihim kurakuran da suka yi, illal hududa, amma in ba akwai haddi fa dole sai an musu haddi don mutuncin su. Ina fata an fahimta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wal Baihaqi sahahahu fi sahih, wannan hadisi ne sahihi a cikin Sahihul Jami'a. Wa an Ali radiyallahu anhu qala ma kuntu li uqima ala ahadin haddan fayamut fa ajida fi nafsi illa sharib al khamri فانه لو مات وديته اخرجه البخاري. Wato ban san ranar da wacce masalar za ta kare ba, masalar cewa wanda ya sha giya haddi ne ko ukuba ce. Kaga da zuwa karanta hadisin ba a yin bulala saboda bulala goma sai imme haddi ne. Alayhi salihu ya ji daɗi cewa dan ina ji shi mazhabinsa shine wannan abin haddi ne tunda aka yi gulala 40 zuwa abin da ya sama. To ga hadisin Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib yace ma kuntu li uqima ala ahadin hadda, ba yanda za a yi tsayarwa da wani haddi fa ya muta sai ya mutu a sanadiyar haddin da na tsayar masa, kamar mutum yayi kazafi in masa gulala 80 ya mutu, fa ajida fi nafsi ne kuma in damu cikin zuciyata illa sharib al-khamr, sai fa in mashayin giya ne, fa innahu law mata sai kan in ne masa gulala ya mutu wadaituhu sai na biya diya. Inda a aqidar Ali bin Abi Talib haddi ne zai biya diya, ashe ba haddi bane ba, domin yace dukkan wanda ya tsarwa da haddi bai dawo ba ko ya mutu ko ya rai. Ina fata an fahimta. Ko ya mutu ko ya rai bai damu ba, amma in mashayin giya ne zai ji damuwa a zuciyarsa, kuma in har ya mutu a sanadiyar haddin da ya masa to zai me, zai biya diyarsa. To kako idan haddi ne dai ka'ida ba zai biya diya ba. Wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi, malam ya yi lamba daga kasa yace wa rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa fihi qala Ali, Ali ya fada a cikin riwayar Abu Dawud da Ibn Majah, lam yasunna fihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama shay'an, yace annabi bai sunnanta wani abu ba cikin mashayin giya. Inna ma qulna nahnu, yace abinda muka fada da istihadin mu muka fada, in mun yi 80 in mun yi 40 duk istihadi ne, kaji fa. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين فيها حدا مقدرا بعدد ولا كيفية. من ذن الله بي إياكا تي حدي نمي شنجي أبا تهنير عدد بلالا كو أسفر دزائي. وقد جلدوا بالجريد والنعال وأطراف الثياب. دهك صحابيسك شابان بان وني سامتا كردبين ويهيوا مشا ينجي أبولالا دشي ونكم يسامتا كلمية ركب بغا مسا أقدام بايان سحسي أنيار بايان كوتا مانن ونكم ما جيفا ليغا. Idan kana da malam malam babban riga sai ka kama hannun ka rika bugun shi haka ita. Ina jin shi yasa wadannan malaman biki suka ce haka zai. Da wannan gefen haka. To amma a nan gurin abinda malamai suke cewa wancan sifa da sahabbai suka yi daban-daban. Ba wai suna ba wai wanda yace ayi da gefen riga yana nufin dukkan mashayin giya haka zai masa bane. Ba kuma wanda yace ayi da tamkar dabino yana nufin duka, a'a zamu kalli halin da mashayin giya yake ciki kamar yadda muka faɗa. Wanda yake maji karfi idan an sama shi da bulala din ba zai kai ga mutuwa ko kuma mugun rauni ba sai ya masa bulala. Wanda yake ya tsufa kila idan aka ce za a yi masa bulala da meye makila ji a karasa shi sai a yi masa abin da zai yake bai kai wannan ba, ko a yi masa da slippers din ko kuma da hannun riga in an bi mazhabin wanda suka ce a yi da hannun riga. Wanne? A'a su wannan ta'zirin su ba da wannan ai daban ne, mutum ya zai kashe dansa ce biya diya haka alkali in dai haddi ne ai ba wani maganin diya, amma in ta'ziri ne ta'ziri za a biya a baitul mal da tunda shi ma'aikacin gwamnati ne, ai wakili ne na auliya'ul umur shi alkali, abinda ya gwamnati ce taimaka da haka abin da ya kamata a ce alkali ya zamanu gwamnati ce za ta biya. Wa an sayyid ibn zaid radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man qutila duna malihi fa huwa shahid, rawahu al arba'atu wa sahahahu at tirmidhi. An karbo hadisi daga sayyid ibn zaid, Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka kashi yana mai kare dukiyarsa fa huwa shahidun, ya zama shahidi. An tsallake hadisi da? Wallahi ni dai ana ban tsallake ko dai ba. Wa ana Abdullah ibn Khabbab radiyallahu anhu qala sami'tu abi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul takunu fitanun fa kun fiha Abdullah al-maqtul wa la takun al-qatil. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نهوه عن خالد بن عرفطة. حديث فرقو دغ سعيد بن زيد من ذا الله تدو وند أهك شيئنا كاري دوك يستو يا يزم شهيدي. حديث نبي دغ عبد الله دنجي دن خباب بن الأرد يتي ناجمها فينا خباب ينا تيوا ناجم من ذا الله ينا تيوا تكون فتنون ذا أساو فتنتنو أبن ديكي فتنتنو يا يكي tsakanin musulmi. Fakun fiha Abdullahi al-maktul, ka zama bawan Allah da za a kashe, wala takun al-qatil, kar ka zanto kai ne za ka yi kisa. To idan muka dauki wancan hadisi da wannan, karkashin su ne yake sai ya gina hukuncin as-sa'il, wanda ya kawo maka farmaki. Domin wanda ya kawo maka farmaki zai dauki dukiyarka. Meye matsayinka yaƙe shi? Ya halatta ka yaƙe shi ko bai halatta ba? Ya halatta ka yaƙe shi. Idan min bi hadisin man qutila duna malihi, domin kayi yunkurin ka yaƙe shi kuma yafi ƙarfin ka ya kashe ka, kayi shahada kenan. Waɗansu malaman suka ce ba za ka yaƙe shi ba saboda me? Saboda manzon Allah ya ce fakun fiha Abdullahi al-maktul wa la takun al-qatil. Ka zama kai ne za a kashe, kar ka zama kai ne za ka yi kisa. In ko aka ce karka zama kai za ka yi kisa, ma'ana ba za ka yaƙe shi ba kenan. To amma shi wannan hadisi na ƙarshe al-haqiqa hadisi ne da'if. Ya halatta duk wanda aka kawo farmaki a gidansa, ko dan a kwaci dukiyarsa, ko dan a ci mutuncinsa, ko dan a ci mutuncin iyalinsa, ya ɗauki makami ya kare kansa da nassin hadisi cikin sahihin Muslim. Manzon Allah ya nuna haka. Wani sahabi ya ce manzon Allah, mutum ne ya kawo min farmaki ya zan yi? Manzon Allah yake cewa kai masa wazi. Ya ce in ya ƙi jifa? Ya ce nemi agajin hukuma. In ya ƙi jifa? Ya ce kama sai ka ɗauki makami ka kare kanka. In ya kashe ni fa? Manzon Allah ya ce kai shahada, tunda kana kare gidanka ne ko dukiyarka ko iyalinka. In na kashe shi fa? Ya ce babu komai, huwa finnar, shi ɗan wuta ne ma in ka kashe shi, tunda shi azzalimi ne, kai ko adalci kake so kai. Da haka duk wanda ya fito na fito da barayi ya kashe barayi ko ɗari ya kashe, babu haddi a kansa, babu diya. In kuma shi so a kashe, to ya yi shahada kenan. Sawa a gida suka same shi ko a rumfarsa ta kasuwa ko a kan hanya. Wannan shi ne ka'ida. To kaga as-sa'il mutumin da ke kai farmaki gidan mutane, in ba don dukiyarsu ko don rayukansu ko kuma don iyalinsu, wannan mutum ne azzalimi. Hukuncin azzalimi ko idan an kashe shi a irin wannan yanayi, kawai an kashe iska, babu wani haddi, babu diya kuma da za a biya. Wa alaikum salam. Ina fatan kuna fahimta. Na'am. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi. Ba wai sharadi bane ba, yanayi ne zai ba da dama kai masa wazi din ko kar kai masa. Ba ko din za su ku tattauna ba, har ku magana da su. In har sun baka dama ku tattauna ku tattauna su, sai ka karanta musu aya ko hadisi. In sun kici kuma kai kuma sai ka yi kokarin ka. Duk ya shiga ciki. Kar ka ɗauka cewa wai dan ka je wurin makwata ka kai farmaki an kashe ka ba kai shahada ba. Inda azzalimi ne ya kashe ka ɓarawa, kai shahada. Don makwabcin ka yana da haƙƙi a kanka. Ka ɗauko makami ka je wurin ashe su ɓarayen su daga ganin mutum, sai su a kashe shi. Shi ma ya yi shahada. Wato kullum ku rinƙa lura da wani abu. Idan an karanta hadisin manzon Allah an ce yayi manzon Allah ya ce kaza, kafin ka kawo wani tunani naka na kwakwalwarka da kake ganin ya ci karo da hadisin, sallamawa manzon Allah tukuna. Ka gama sallamawa sai kuma ka nemi ƙarin bayani. Ina ba ta fahimta. Domin ba kowane lokaci bane ƙwarawa zai baka damuwa har ka ja masa aya ko ka ja masa hadisi. Idan ka ji an zagaye gidanka an fara harbe-harbe, to lokacin ana neman ina kake nema a ganka a yi gawar farko da kai, wace aya za ka tsaya kana ji a irin wannan wurin kuma? Kai ma a cikin shirinka da kimtsinka za ka ɗauki bindigarka ta zama rarriya ma. Za ka yi ƙoƙari a yi ta gumurzu iyakacin yinka. To wannan shi ne abin da ya shafi waɗannan hadisai, abin da muka faɗa dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya yafe mana. Za a kira sallah sannan sai mu ansa abin da ya sauƙaƙa na tambayoyi.
Tambayoyin da na ɗebo a nan gurin wanda suka shafi babin ne kawai, insha Allah kai. Tambaya na farko shi ne, shin a shari'a ta musulunci ya halatta ta'aziri wa mutum ta hanyar tara ta kuɗi?
A ƙashin gaskiya na taɓa jin wani malami mai wa'azi ya faɗi haka a nan, ko a Kano ne ko a ina ne dai, na ji wani malami ya faɗa. amma a cikin maganganun malamai ya kacin bincike na banga ba inda suka yi maganan a yi ta'aziri ta hanyar tara ta kuɗi a ya kacin bincike na duk ta'aziri suna magana ne akan at-ta'ziru bil qawl aw bil fi'l at-ta'ziru bil qawl kamar a kawar sa mutum harshe wajen magana a faɗi laifinsa haka a gaban jama'a don ya ji haushi ya daina in wai hakan akwai maslaha a ciki ko kuma a larabtar da shi ta hanyar a aikace to amma ta hanyar a ce mutum ya bada kuɗi gaskiya ban ga wannan ba Allahu a'lam.
Assalamu alaikum malam idan ya kasance a dalilin jinya za a yi amfani da magani kuma shi ka'idar maganin an sha shi lallai za a yi amai to shi ma wannan yana layin giya ne da za a sha yi amai
dan kawai ya sa amai sai ya zama giya ai ya kamata ka fahimci ta'arifin giya da muka yi menene giya ai mun riga mun gama magana mai wannan tambayar ina jin ya samu amsar sa cikin karatu.
Assalamu alaikum malam akwai wanda suke shan Lipton da cin goro saboda ya hana su bacci kamar dalibai a makaranta haka saboda yana da nikotin a cikinsa to wannan shi ma zai shiga cikin wannan layin
ba zai shiga cikin layin giya ba.
Assalamu alaikum don Allah a cikin alkur'ani ko hadisi akwai inda Allah ko manzo ya ambaci maganan maye
wanda cikin hadisi ne ba ga shi mun karanta kaji ba
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Malam dangane da zabi kan bulala 40 ko 80. Malam idan a gani yaga zamani ya kai ga matsayin shan giyan ya tsananta zai iya kai shakari 20.
Baya da magabaci idan ya haka sai a ce ya kikiro wani abu cikin addini wanda baya da magabaci a kai. Duk abinda mutum zai ya kamata ya tsaya akan abinda yana da wani magabaci da ya riga shi a kai. Musamman cikin kuma al-qurun mufaddala karni guda ukun farko da manzon Allah ce khairun nasu qarni thumma allazina yadunahum.
Assalamu alaikum akramakallah kai bayani cewa idan uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba sai dai a masa ta'ziri to malam idan ɗa ne ya kashe ubansa shi ma ta'ziri za mai Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam akwai abin da manzo ya aikata bai umarni a yi ba sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wanda ya yi umarni a yi amma shi bai yi ba sannan akwai wanda ya yi umarni a yi sannan shi da kansa ya aikata to cikin wayannan gaba ɗaya wanda ne sunna wanda ne mustahabi ina so a bambance mu.
A irin wannan ba za ka gane ko sunna ko mustahabi ba sai ka bi ka'idoji da malamai suka shimfiɗa na usulul fiqh. Mujarradul fi'l za a iya fa'idantar mustahabbanci a cikinsa matukar ba dalili ya nuna khususiyya ba ne. In an samu dalili ya nuna khususiyya to ka gaba maganan ka ce koyi da annabi cikin abin da ya aikata ya zama mustahabi don khususiyyarsa ba a koyi da shi a ciki. Sannan idan yi umarni kuwa to ko shakka babu ana daukar shi a matsayin wajibci ne sai in ana da wata karina mai karfi da take cire shi daga wajibci ta mayar da shi mustahabbanci amma in ba haka ba dukkan umarnin annabi ya zama wajibi a binzartaswa to kaga ya sha bamban da aiki kenan. Sannan shi kanshi aiki ya kasu kashi biyu akwai aiki ya kasu har kashi uku akwai aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bi hukumin tabi'a a ɗabi'ance a kasancewa su dan adam yayi ba so yake shar'anta mutane wani abu ba abinda suke kira al'amal aljibilliya to wannan karkashin su ba a cewa mutum yayi koyi da annabi cikin su shi yasa bin diddigi da Umar Abdullahi dan Umar ya rinka yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda duk abinda yaga annabi yayi akwai inda malamai suke cewa ya zurfafa da yawa cikin waɗansu abubuwan domin annabi ya yi su ne ba da sigar ibada ba ba da sigar shar'antawa ba a ya yi su ne bisigar ta jibilla ɗinsa a ɗabi'ance haka yake to kaga akwai kuma abin da ya yi don ya shar'anta mutane cikin abin da ya yi don ya shar'anta akwai abin da yake mutakarrir ne ya maimaitu akwai abin da yake kila tarihi sau ɗaya shi ko kuma alal aqalli ya yi shi sau adadin da rashin yinsa ya fi yawa ko kuma ya yi shi wani lokaci ya bar shi wani lokaci cikin duk abin da annabi ya lizince shi yau da gobe, anan ma wasu malamai suna ɗauka abin ya zama wajibi kenan, don bai zama wajibi ba zai lizince shi yau da gobe ba. Abin da kuma yake yin shi wani lokaci ya bari, to sunna din shi ne kai ma ka yi shi wani lokaci ka bari, in ka yi shi a koyaushe ya zama ka saba masa, kamar yadda in ka bar shi a koyaushe kuma ka kyale wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan dai karanta ka'idoji ne da malamai suka shimfiɗa don fahimtar nassoshi na Alkur'ani ko hadisi, wato ka'idoji na usulul fiqh suke taimakawa mutum wajen irin wannan tantancewa.
Kuma ya nemi yasa shi cikin addu'a saboda wasu buƙatunsa.
Allah shi biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi.
Tambaya ta ƙarshe ita ce, malam na samu bayani mijin da ke zargin matarsa da laifin zina, amma abin da ya kamata yana zargin ta akan zina, amma baya da shaidu guda hudu da shari'a take nema, amma ya yi kokari wajen neman gaskiyar magana daga wajen ita matar tasa. Ƙarshe dai da ya bayyana mata abin da yake zarginta da shi, ta nuna matuƙar nadama akan abin da mijinta yake zarginta, kuma ta ce tana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mata, kuma ta yi niyya kan cewa ba za ta sake komawa zuwa ga irin wannan aikin ba har abadan. Tambaya na shine, yanzu menene abin da ya zama abin da ya wajaba su yi shi mijin da matan don wanzuwan aurensu?
Kasancewar mace ta yi zina baya nuna aurenta ya mutu, aurenta bai mutu ba, to sai dai in miji ya san matarsa ta yi zina jiya ko shekaran jiya ko ɗazu, to shi ba zai ci gaba da saduwa da ita ba, don gudun bai sani ba ko ta samu ciki a can, zai jira har ta yi jini tukuna don ya tabbatar cewa ba ta samu juna biyu ba. Amma auren su yana nan, ganin damarsa ne ya sake ta, ganin damarsa ne ya ci gaba da zama da ita. Ta fuskar zaɓi, idan har ta nuna ta tuba, kuma tuba ta gaske, wanda shi bisa ga gaskiya ya fahimci cewa ta tuba ɗin, da akwai wanda ƙila yana son ta, ko da bata tuba zai iya cewa ta tuba don a ba shi damar ya ci gaba da zama da ita, saboda Allah ya jarrabe shi da son ta. A tuba ta gaske, to mafi kyau sai ya kyale ta, kuma ya ɗauki matakai wanda za su hana aukuwar haka a nan gaba. Idan ko har ta ƙi tuba, ko kuma ya lura tuban da ta yi na ƙarya ne, to zama aurensu baya da amfani. Ka'ida ta Alƙur'ani shi ne, kowane ɗaya cikin ma'aurata guda biyu idan ya san ɗayan yana yin zina, to zama da shi baya da amfani ta tare da shi, domin yayin da ka zauna da shi yana yin zina kuma ka sani baka nemi rabuwa da shi ba, kana da wani ɓangare na zunubin wannan zinar da yake, domin taronka da shi nau'i ne na amincewa da shi, da kuma wani ɓangare na lasisi ka ba shi ci gaba da yake nan, wanda in ka yarda a yi zina ko kai baka yi ba kana da wannan zunubin. Kowane ɗaya cikin ma'aurata in ya san ɗaya daga ciki yana yi, ya tsaya da shi akan haka, to yana da wannan zunubin. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayani mai tsawon gaske a cikin tafsirin da yawa suratul Nur wajen fayyace wannan matsala, ya kuma kawo dalilai da ayoyi da hadisai, musamman hadisin manzon Allah da yake cewa innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, da kuma al-jalisu salih wal jalisu su, duk ya gina maganganu akan wannan da maganganun malamai masu yawa, ya gina fatawar cewa matukar mutum yana tare da iyalansa tana zina kuma ta ki dainawa, to rabuwa da ita shi ne zaman lafiyarsa shi karan kansa, domin shi zai sa ya tabbatar ƴaƴansa na sani, amma in tana zina baya da tabbacin ƴaƴansa. Sannan ita kanta matukar yana zina, rabuwa da shi shi ne zai zama mata alkhairi, don ba haka ba zai iya ɗauko mata cuta ya kawo mata gida, baya da haka Ubangiji kuma ya fushi da ita kan cewa ta san abokin zamanta ga abin da ke, kuma ta ci gaba da zama da shi akan haka. Gaskiya abu ne ba mai sauki ba, amma a yau akan samu matsaloli masu yawa, kaga miji ya san matarsa tana aikin banza, amma kuma don wani dalili nashi na karan kansa ba zai iya ba tunanin ma ya sake ta ba, ko kaga mace ta san mijinta tana aikin banza don wani dalili nata na karan kanta, wata za ta ga cewa sun hayayyafa da yawa suna da yaya ta je ina, wata kuma ba ita ce matsala ba, in ta je gidansa ta fada za a zazzage ta, sai to na ruwanki kabarin kuɗi da shi, yanzu idan kika nemi saki kuma wa za a aure ki, a gidansu ma za a yi mata bala'i ba za a goyi bayan ta ba. Irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa. Akwai wata baiwar Allah da ta taɓa yi mun fatawa cewa tana tare da ƙanwarta, ita take riƙe da ƙanwar, gashi ta san mijinta kuma yana neman ƙanwar, yana fasikanci da ita. Idan fili ta kai ƙara gida kuma a yi mata faɗa, saboda yana da wani abin duniya. Ta ce wallahi, saboda ma bala'i irin nashi ita ba mata son ta bar gidan, domin idan ma ta tafi unguwa ba mamaki ta dawo ta suke shi da wata a gidan, bayan ma ƙanwar ko ƙawayenta irin waye ma da sauransu ba. Amma ba ta isa ta kai gidansu ƙara ba, sai iyayenta su tashi a rufe ta da bala'i. Cato idan ya saki kiya zaki, ina zaki ji? Allah ya rufa miki a tsiri, kina ci kina sha kina yin sutura. Kaga jahilci ne da dabbanci wannan kawai. To wallahi irin wannan suna nan da yawa, suna nan da yawa. To da haka gaskiya magana sai ta jin tsoron Allah. Kowa ji tsoron Allah, karan kansa shi kadai. Kai miji ka tabbatar cewa zaman aure da kake ibada ne, gaskiya bane ba, to shi kansa yana cikin hadari. Allah ya rufa mana asiri. Wannan takardar da ke hannuna kamar mayar da martani ne ga wata mujalla da ofishin jakadancin Amerika ya fito da ita mai suna Magama, cikin harshen Hausa. Mujallar wata biyu kenan ina jin da fitowarsa, za ta ci gaba da fitowa kowane wata. Kuma tatattun Hausawa aka samu masu jin yarenmu ko sama da mu ma wajen kwarewa wajen sarrafa harshen Hausa, suke rubuta ta a buga ta ofishin jakadancin Amerika. Babbar manufar mujallar ya za a yi a yaƙi tunanin matasa na Najeriya ta Arewa. Don Amerika a yanzu yaƙin da take yi da musulunci, wanda ta sa masa suna yaƙi da ta'addanci, akwai inda ta yi targeting da dama. Dama fa ganin sai ita ce ta farko. Daga nan gurin sai Philippines. Iraki ba ta damunta irin yadda Philippines take damunta. Amma dan ta wani bugar da hankali ne, sai a ce za a kai hari Iraki. Wannan ɗauke hankali ne. Sai Larabawa su yi ta faɗa abin mu yadda ba a kai wa wata ƙasa ta Larabawa hari. Amma kar ku manta tuni sojojinsu yanzu suna Philippines. Dan an yaƙi Iraki ba mujahidun aka yaƙa ba. Sojojin Saddam ne, wanda a cikinsa akwai ƴan giya, akwai manema maza, akwai manema mata, irin yadda ake cikin sojojinmu na Najeriya. Akwai wanda baya son ba kai masa maganan addini. Saddam ɗin ɗan ƙungiyar Ba'ath ne. Ƙungiyar Ba'ath kuwa wato ƙungiya ce da bata yaddaba da kowane addini, kawai Larabci tsantsa. Har mawaƙin suna cewa amantu bil ba'ati rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu thani. Na yadda da ƙungiyarmu ta Al Ba'ath a matsayin Ubangijin da baya da abokin tarayya. Na yadda da al'ummar Larabawa a matsayin addinin da baya da na biyu. Larabci tsantsa, ba Larabe shi ne ɗan'uwansu ko da ba Yahudu ne ko da Kirista ne ko da menene. Da Saddam da Hafiz al-Asad akan wannan tsarin suke. Ina fata an fahimta. Za su faɗi musulunci kawai don su fake don cimma wata manufa ta siyasar duniya. Da haka Amerika ta san don ta yaƙi Iraki, bata yaƙi mujahidun da take ganin su suke razanata ba. Don yanzu Amerika ba gwamnatoci na ƙasashen musulmai suke razanata ba, ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen musulmai na gwagwarmaya su suke razana Amerika. Da haka ta fara da Taliban da Tanzimul Qa'ida, sannan kuma sai aka zo za a yaƙi musulmi na yankin Moro a cikin ƙasar Philippines, wanda ya sama da shekara 20 suna jihadin musulunci, kuma suna riƙe da yankinsu wanda yake da albarkatun ƙasa da ma'adanai. Gwamnatin Philippines duk bala'in ta tun lokacin shugaba Marcos zuwa yau an kasa kwashe wurin. Yanzu haka sai Amerika ta je ta yi sansani a wajen wanda za ta horar da sojojin Philippines yadda za su yaƙi mabiya Abu Sayyaf. Kar ku manta, ƙungiyar Abu Sayyaf ɗaya mabiyanta ba su wuce 200 ba a duniya. Ita ƙungiya ce da ta kangare ta fito ta yi tawaye daga babbar ƙungiyar jihadi ta yankin Moro. Su galibinsu samari ne matasa 'yan shekaru ƙasar 30. Wani an kashe ubansa a wajen yaƙi, wani an kashe mahaifiyarsa, wani an kore gidansu, wani an yi menene. Da haka sai suke ganin matakan da waccan uwar ƙungiya take bi na hankali da kimtsi da tsari, su suna ganin ya yi latti da yawa, da haka suke bin matakai na gaggawa. Ina fata an fahimta. Na ai maza a ƙare da wuri, wanda a gaskiya akwai kurakurai masu yawa a cikin tafiyarsu tsakani da Allah. Ya kamata mu faɗi gaskiya, dan matakin da ita waccan uwar ƙungiyar take bi, ita Amerika ta san shi ne ke kaiwa ga cin nasara. Mataki ne da tarbiyya, ba za mu a tura ka filin jihadi ba sai an baka training na shekara guda. Su kuwa waɗannan za ka iya training ɗin sati ɗaya ka tafi, ka iya sarrafa wani makamin, ba ka iya sarrafa wani ba. Su kuwa waɗancan sai an tabbatar dukkan makamin da ake ganin sojojin Philippines suna da shi za ka iya sarrafa shi in ka kwace a hannunsu. Kaga akwai nuna a cikin tunaninsu. Sannan akwai mataki na siyasa, akwai mataki na soja, akwai mataki a ilmance. Suna ɗalibai da suke ɗorawa, suke turawa karatu a jami'o'i da dama na duniya, a ciki har da kasashen turai ɗin su ƙadda kama su je su karanta medicine ko su karanta engineering ko su karanta wani abu su dawo. To kaga mataki ne na Amerika ta san cewa za a daɗe a nayi, tun daga an yi shekara 20 har yanzu ba a murƙushe su ba. To amma sai aka ce za a yaƙi mutanen Abu Sayyaf ne, da haka za a je a ba wa sojojin Philippine training don yadda za su iya fuskantar ɗan Abu Sayyaf. Ɗan Abu Sayyaf duka mutum ne 170 ko wani abu makamancin haka. To amma duk boyewa duniya ake hakikanin al'amarin. To daga ciki inda ya ba Amerika haushi akwai Najeriya ta arewa, kuma particularly Kano. Arewa in general, saboda batun shari'a a Zamfara, Bauchi, Kano da ina ne, da inda aka yi da gasken, da inda aka yi laba-laba ɗin da duk ya ba su haushi. Amma Kano in particular, saboda me? Saboda lokacin da suka fara kai farmaki Afghanistan, an yi zanga-zanga a Kano wadda ƙarshe ta zanto fada tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, har aka yi hasarar rayuka sama da 200, wanda a duk duniya ma yanda aka yi zanga-zangar ba a yi haka ba. Wannan tasar shi kanshi bin ladin ya ce lallai yana da masoya a Najeriya. To Amerika sai take ganin asirin da malaika asirinta suka bata, za ta iya yakar tunanin arewa, matasa na arewa, saboda yawancinsu jahilai ne. An riga an ɓata iliminsu na firamare, an ɓata iliminsu na sakandare, ba kowa ne ke da sukunin zuwa karatun jami'a ba. Dukkan wanda bai kuma je jami'a ya yi karatu har fito digiri ba, ana ganin har yanzu bai balaga ba a fagen ilimi. Yaro ne jariri ake renonsa, da shi kuma yaro jariri za ka iya sarrafa tunaninsa, ka raba shi da abin da yake so, ka cusa masa san abin da yake ƙi ta wayo ta dabara. Shi yasa sai suka fito da wannan salon yakin. Wannan majallar ta magama ɗaya ce daga ciki babban abin da ake so wai ta gamsar da mutanenmu a nan gurin, a wayar da kanmu mu gane mu goyi bayan Amerika dangane da yakin da take da ta'addanci, a wayar da kanmu mu gane cewa 'yan Taliban 'yan ta'adda ne, 'yan Tanzimul Qaida su Osama bin Laden 'yan ta'adda ne, a wayar da kanmu mu gane cewa fa musulunci ba zai kai mu gacci ba sai an rike demokradiyya. A wayar da kan duk dai wannan shakkiyancin da kowane rashin mutunci, wai shi za a wayar da mu ta wannan mujallar. To cikin ikon Allah sai wata kungiya ta mujahidun a nan Najeriya sai ta yi musu raddi, ta ce mujallar magama hatsari ce ga musulman Najeriya. Wannan raddin shi ne aka yi shi, kun ga kofinsu a hannu. Wanda ake son kowane musulmi ya karanta, kuma in ya samu sukuni ya yi photocopy ya ba wani ya karanta. Ina fata an fahimta. Da haka adadin da ke hannuna nan gurin ba zai ishe ku ba dun masallacin nan. Za mu